أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مرسادوا أولنا مسلاتي ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان دنتي قبا دكرات منا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى wannan shine majalisin mu na 67 a cikin karatun wannan littafin. Muna cikin shakhsiyya ta Abdullahi bin Mas'ud yarda Allah shi tabbata a gare shi. Sati da ya gabata mun fara karatu akan wadashi mamin mawa'izihi radiyallahu anhu, daga cikin wa'azi ko nasihohi wanda shi Abdullahi bin Mas'ud yake yi ga sauran almajirai wanda suke kasa da shi ko da sauran ƴan uwa wanda suke sahabbai. Sati da ya gabata mun fara ita takaitacciyar nasiha wadda yake bayyana mana, yake cewa shi Abdurrahman bin Hujaira daga baban shi daga Abdullahi bin Mas'ud ne, yake cewa ya kasance Abdullahi bin Mas'ud idan ya zamana yana tunatar da mutane wannan abubuwan. Daga cikinsu shine yake cewa lalle ku ku sani wannan rayuwar da kuke yi dare da rana da suke shudewa, ayi dare ra sahiya ta zo marece ta zo dare ya shiga a waye, yace ba komai bane ba illa kuna tauyewa ne daga cikin kwanukan. Haka kuma Ubangiji ya tsara sati da ya gabata mun yi dan takaitaccen bayani akan haka, kuma yake tabbatarwa yake cewa ayyukan kuwa ku tabbatar da kai ana kiyaye su, duk abinda bawa zai aikata to da kai masu rubutawa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yake cewa baya da haka lalle mutuwa tana zawwa baktatan, kai tsaye kwaram haka take zawwa. Yake cewa to duk wanda ya shibka alkhairi to ya kusa ya girbi alkhairi, kuma duk wanda ya shibka sirri yace ya kusa ya girbi nadama. Yake cewa kuma kowanne mashi kowanne manomi gulgulan abin da ya noma gulgulan abin da za ya girba kenan. Yake cewa kuma lalle mu rigayi mu tabbatar wa zakatun mu kaddara ta alkhairi, ko mu imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri. Yake cewa zahin nemanka bai iya sanyawa arzikinka yanzu a lokacin da kake son shi, haka kuma rishin nemanka ko jinkiri akan nemanka baya sanyawa a ce a lalle wai arzikinka kurum ba ka samu ba abin da kake so ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kana gani? Haka
idan yake bayyanawa yake cewa iya zahin neman ka bai sanyawa ka samu, rashin neman ka ba ya sanyawa ba arzikin ka yake taranta, duk abin da ubangijin ka ya riga ya rubuta maka na daga arzikin ka wallahi ya kaci ne shi kwaram dukkan shi, sannan ubangiji ya amshi ranka. Wannan shine tsarin rayuwa. Yake cewa kuma ka sani duk abin da ka samu a rayuwar ka na daga alheri to ba wai bayan ka bane ba dabara ka ba, ubangijin ka ne ya yarda ya ga dama ya baka. Haka kuma duk abin da ka samu duk abin da ka gani na sharri ne Allah ya kiyaye ko ka ga sharri bai same ka ba to ka tabbata daga kiyayewa ubangiji ne ya sanya wannan sharri bai same ka ba. Sai ya ci gaba da cewa lalle masu takawa a duk inda suka samu kansu su ne jagorori, kuma su kuma mahalmai su ne masu haskakawa mutane masu tahiyar da mutane akan tahiyar su da rayuwar su karin duniya, saboda tahiyar ta su ne za su wadda musu. Allah ya ce, annabi ya ce, karkashin shari'a yake cewa kuma tabbas lalle masannaiya na malamai shine masannaiya wanda yake da alheri wanda mutum idan ya zauna tare da su to zai kwashi da alheri sai gaba malam yake cewa wa na'unu bi Abdullah qala qala Abdullah laysa al-ilmu bi kasrati riwaya walakin al-ilmu al-khashya wannan asarin daga Awn da Abdullah yake cewa Abdullah ibn Mas'ud yake cewa laysa al-ilmu bi kasrati riwaya ilimi wai ba wai a cewa da ya tara ya haɗa ce mutai kaza ya haɗa ce hadisi kaza ya haɗa ce Qur'ani yayi kaza yayi kaza kawai shi bane ilimi ba yake cewa walakin al-ilmu al-khashya ilimi shine jin tsoron Allah matukar za a ce wani babu tsoron Allah a tare da shi in Allah ya sanya ya kayya Abdullahi bin Mas'ud ko ya kayya Abdullahi bin Abbas bin
shine yake tabbatarwa lalle ilimi ba komai bane ba illa al-khashya shine jin tsoron Ubangiji kuma wannan shi yake nuna mana a ayoyi da yawa zaka samu Ubangiji yana tirda Allah wadare da waɗanda suka tara ilimi ba dan wai komai ba ba dan tsoron shi ba ba dan su karantar da al'umma ba dan su samu wani abu na daga rayuwar duniya kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana a wannan lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asu wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'aluna yake cewa Allah yayi tirda Allah wadare da waɗanda suka kawurcewa annabi suka kawurcewa Isa lu'inal ladina kafaru min bani isra'il daga cikin mutanen banu isra'il Allah ya tsine musu waɗanda suka kawurcewa annabi Isa dalilin da ya sanya aka tsine musu sun karanci at-taura sun san ina aka sa gaba amma dai sun ki jin tsoron Ubangiji sun ki aiki da wannan abin da aka sabkar musu yake cewa kanu la yatana hauna an munkarin fa'alu baya yiwa su ga wani abin alfasha ana aikatawa su ce a'a bari mu hana bari mu haɗi musu Allah da annabin shi ya ce a'a bai kamata ba ayi haka ba haka zan mu gani daga cikin wannan al'umma su ma da kai da yawa wanda Ubangiji wanda ya musu tirda Allah wadare ka koma kan hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka hutar da shi hadisin Abu Wa'il hadisin da Wa'il Abi Wa'il da shi da Usama suke hira Usama yake ce me wallahi tallahi ya ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuja'a bir-rajul yawm al-qiyamati fayulqa fin-nar yake cewa ranar tashin kiyama za a zo da wani mutum a jewa shi cikin wutar jahannama gashi nan kurum ya zo ba wani kurum a jewa shi wutar jahannama yake cewa fatatazallabu aktabuhu finnari fayaduru kama yaduru alhimaru birhahu fayashtamiu ahlun nari alayhi fayaquluna ay fulan ma sha'anuk alaysa kun alasta alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu a'murukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil munkar wa atihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa za a huddo ƴaƴan hanjin wannan mutumin idan an ciro ƴaƴan hanjin shi za a kulle shi da wannan ƴaƴan hanjin yanda ka san a nan rayuwarka ta duniya idan an kulle jikki aka mai turki aka kulle shi inda yake kewayawa zaka gani jikin turken yayi zobi ya garje haka inda yake kewayawa a ƙasa zaka gani ya garje yace to haka za a yi wa mai ilimi wanda bai ji tsoron Ubangiji ba bai aiki da ilimin shi ba bai isa da sako ba yake cewa za a zo da shi ɗan wuta suna kallon shi wai ka tabbata babban matsalar wai a shi ma ɗan wutan ne ɗan wutan za su zo suna kallon irin asabar da ake yi mai ba don komai ba don gashi nan Allah ya sanar da shi ya ki aiki da abin da aka sanar da shi za a yi mai turke kamar yadda ake yi wa jakki turke a nan rayuwar duniya yana kewayawa haka za a mai turke za a kulle shi da ƴaƴan hanjin shi ƴan wuta za su zo suna kallon shi suna cewa wai wani me ya same ka ba kai bane ba a rayuwarka ta nan duniya ba kake ce mana mu ji tsoron Allah ba kada mu yi kaza mu tsaya mu yi abin da ya dace ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon shi ya ce zai ce kwarai kwa ni ne nake faɗi muku hakan sai dai ni a rayuwata duk abin da zan ce muku ku aikata to ni ma ba shi bari ke aikatawa ba ina aikata bai banci shi ne Ubangiji yake bayyana mana ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku wanda kuka imani duk me sanya za ku ringa faɗa abin da ku ba sa ku aikata ba to wannan ita ce azabar wanda yake faɗan abin da baya aikatawa a rayuwar shi ta duniya haka zaka samu ayoyi daban-daban wanda Ubangiji suna bayyana mana lalle hadarin ka ringa wadar abin da kai baka aikata ba, ko kuma ka nemi ilimi kurum dan rayuwarka, dan morewa rayuwarka, ko dan wani wata riba wadda zaka ci a rayuwarka ta duniya. Wallahi duk ilimin da aka neme shi ba dan Allah ba, duk ilimin da za a neme shi ba dan Allah ba, to wallahi tallahi mutun yayi batun bata kalkal, dan ba abinda zaka samu a gobe kiyama illa azaba. Haka da kai hadisin da Abu Huraira wa'ansu daga cikin kananan sahabbai da manyan tabi'ai suka zo suka sa shi gaba, suka ce Abu Huraira karantar da mu wannan daga cikin abinda kaji a bakin daga abinda kaji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira daga yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ya fadi suma har sai da akai haka so uku. A nan uku yake fadi musu, yake ce musu ga abinda na shi daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, harkun mutanen da za a yi wa za a fara babbaka su a gobe kiyama mutane ne guda uku. Yi zano daga cikin su shine mai ilimi, wanda Allah ya bashi ilimi yazo ya nemi ilimin dan a ce wane ya iya ya karanta, dan a ce shi ma a san shi layin masu ilimi, da yazo sai yake karantar, bayan ya karanci ilimin sai yazo yake karantar da ilimin dan a ce ya iya, dan a ce karatun addini sai su wane, ko ilimin kaza sai su wane, karatun alqur'ani sai su wane. Yace za ya zo gobe kiyama Ubangiji ya tsida shi yace ya ni'imar da muka yi maka, yace kwarai ko Ubangiji ya ni'imar da kai mini na daga ilimin da ka bani, na karantar, na sanya mutane akan hanya, nayi kaza. Ubangiji zai ce ƙarya kake, yace wallahi kayi ne dan a ce wani mai ilimi ne, wani ya iya karanta alqur'ani, in dai fatawa kake so sai su hannun wani kaza da kaza da kaza. A lokacin nan Ubangiji ya yi umarni a jashi akan shi wutar jahannama ta hanci, za a ja huskar shi akan shi wutar jahannama. Wallahi tallahi wannan yake nuna mana ba wata tawaga wadda take cikin hadari a rayuwarta kamar tawagan malamai. Duk wanda Allah ya arzuta shi da sani, to ya fi kowa kasancewa a cikin hadari. Hadarin da yake bai kai hadarin da mai kuɗi ya samu ba a rayuwar shi ta duniya ba. Allah kiyaye, Allah sanya duk abin da ake yi dan shi ake yi, kuma Allah sa karɓarbe ne. Kidan nan yana bayyana mana lalle ilimi wai ba ka tattara ba, ka harbace kaza, ka karanci kaza, kai ne kaza. A'a, ilimi jin tsoron Allah. Duk abin da zaka karanta kai dan Allah, abin da zaka karantar kai dan Allah, abin da ka sani ka aikata shi a ainihin waƙayin yanda ka karance shi. Ba ruwanka da biye-biye, ba ruwanka da bid'a, ba ruwanka da ƙage-ƙage, ba ruwanka da tawilin hadisai ko kuma ayoyin Ubangiji. Ka tsaya kai abin da aka tsayar da kai a gunshi, fastaqim kama umirta. Allah ya dakatar da yake cewa wa qala radiyallahu anhu ما منكم إلا ضيف وماله عارية فالضيف مرتحل والعارية مؤدات إلى أهلها. يرد الله اشتبت أغريش عبد الله بن مسؤول يكون يتقبل تيوى ما منكم إلا ضيف باب وني أهن رأيو التدونية باتي أمز إن باقو يكي با وان ديزونا يكسن تيمي مزمني جئرن جماوة دزاكي أرأيو النم Allah za a samu wanda zai yi shekara 200 a rayuwar nan. A wannan zamanin babu wanda ya kai 100 shine wanda ake mai alasan barka. Yake cewa to ba wani wanda ya zo wannan duniya face illa a matsayin bako. Haka hadisi a cikin Bukhari, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, afwan, hadisin Imam Tirmidhi ya wutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa misali na a cikin ku yace illa karakibin isqad istazalla tahta zilli shajaratin. Yake cewa kwatam kwaci na a cikin ku yace kwatam kwacin matahiyi ne, ya tsaya yayi iskal a kalkashin wata bishiya ya ni'imtu ko ya amfani da inmu wannan bishiyi yayi gaba. Wannan misalin kowa daga cikin mu, tunda aka ce manzon Allah ya buga misali a karangancin, to ina ga kai. Babu wani wanda yake rayuwa a saman doron ƙasar nan face a matsayin matahiyi yake. Ƙalƙashin inuwa ya tsaya a wannan rayuwar tashi ta duniya, yayi iskal ɗin shi, yayi abin da aka umurce shi ake so yayi da shi, duk dan ya samu sakamako mai kyau a gobe kiyama. Yaqin ya samu mummunan sakamako a gobe kiyama. Yake cewa wa maluhu ariya, duk abin da neman da muke yi ka samu kai he ka gina kaza he ka tara kaza he kai kaza he kai kaza duk abin da ka tara na daga wannan duke to a hodi baka koma ba zuwa ga ubangijinka ba da wannan dukiyar ba abin da duk ka tara anan zaka bar wa magada kuma wanda aka bar wa gadan shi ma zai bar gado shi ma aka zai bar gado shi ma wanda aka bari zai bar gado shine ubangiji yake bayyana mana inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un tabbas mu muke gadar da wannan kasa kowa ya yi da abin da zai yi da sa amma dai gadan karshe yana komawa kan hannun ubangiji kuma kowa zai koma gare shi ka bata lokacinka akan nema ka bari magada su gada su yi abin da suka ga dama da ita su da morewa kai da hisabi ba wani abin da zaka bari face wallahi tallahi biye bayan biye he kawo yi wa ubangiji raskonar ta gobe kiyama nasa Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ba wata kawa da zata shuke a gaban ubangiji face an mata tambaya guda hudu a gaban ubangiji daga ciki yace wa maluhu min aina kasabahu wa fima anfaqa dukiyar shi a ina ya same ta kuma me ya ciyar da ita radda aka ce ka mutu ana amsar ranka duk abinda ka san ka tara a rayuwarka to ba mulkin ka bane mulkin magada ne in Allah ya jarrabe ka zaka samu ba danka ba wani ne daga can nesa shi zai zo ya zamna kan dukiya ko matar ka zata zamna kan dukiyar ta nemo wanda bai san baya akai aka tara dukiyar bai mu dukiyar amma dai hisabin kai za a yi ba shine yake bayyana mana na Abdullahi bin Mas'ud yake cewa a matsayin baki muke a wannan rayuwar duniya duk wanda ko yasa a matsayin bako yake a wannan rayuwar duniya bai kamata bai bata lokacin shi ba akan abin da bai amfane shi ba haka kuma dukiyar da kake tattarawa a rayuwarka ta duniya to aro ne fa ariya aro ne aka baka jingina ce aka baka afwan ariya ba za kasance rahan shine jingina ariya aro ne aka baka kidan dan haka bai kamata ka bata lokacinka ba a neman kayan aro ba kayan aro ka ba su taba yin karko ba yake cewa baya da haka faddaifu murtahin shi dai wannan bakon in ya akai dijjimawar da akai dai sai dai ya gushi ya bar wannan inuwar da yake rayuwa a cikin ta in yaya akai bakon nan sai ya bar wannan rayuwar ta duniya shine yake bayyana mana ba wani wanda wa ma minkum illa sayafna ba wani wanda zai zamna a wannan duniya a ce a za a bar mai gadan wannan duniya tilas shi ma sai ya tafi sai ya koma zuwa ga ubangijin shi yake cewa wal ariyatu mu'addatun ila ahliha ita kuma kayan aro tilas a mai da su zuwa ga mai shi waye mai shi shine Allah shine madaukakin sarki tilas duk abin da ka san ka tattara kaya ne tuha ne motoci ne gidaje ne dukiya ce sai ka mayar wa mai abin kayan shi damma shine kulman yarzuqukum minas samawati wal ardi qulillah ka tambesu waye yake arzuta su daga sama daga kasa hatta da mushrikan da suka yi zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun riga sun tabbatar arzikin nan dai daga Allah ne dan haka kan mu bata lokacin mu akan abin da baya amfane mu ba a wannan rayuwar ba mu yi kokari mu sanya lokacin mu a mafi yawan shi akan abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar yake cewa na gaba wa an Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud an abihi qala atahu rajulun fa qala ya aba Abdurrahman allimni kalimatin jawami'un nawafi'un fa qala lahu Abdullah la tushrik billahi shay'a wa zul min alqur'ani haythu zala wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghiban wa man ja'aka bil batil farduduhu alayhi wa in kana habiban qariban wanda asar din daga dan Abdullahi bin Mas'ud shine Abdurrahman yake cewa atahu rajulun wani mutun ya zo Abdullahi bin Mas'ud a matsayin shi na babban malami mai fatawa sai yake cewa ya aba Abdurrahman ya kai baba Abdurrahman allimni kalimatin jawami'un nawafi'un ka sanar da ni manan wa'ansu kalmomi wanda suka hada komai da komai kuma za su amfane ni a rayuwata ta yau da gobe sai yake cewa fa qala lahu abdullah abdullah ibn mas'ud sai yake ce me na harko la tushrik billah kada ka hada bauta Allah da wani kada ka yi shirka shi kuma shirka hatta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an mai jan kunni la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa takunanna min al-khasirin matakar zaka hada bauta Allah da wani kai shirka to kada ka ga matsayin ka inda kake a gunmu kada ka ga soyayyar da take tsakanin mu a gunmu dukkan ayyukanka da ka san ka gabatar a gunmu to zan mu rushe shi kuma za ka kasance daga cikin khasarar. To idan an hadi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka min babi aula a hadi mana wanda yake masumi shi ne yake ce mai to na harko kada ka hada bautar Allah da wani shi kuma duk wanda innahu man yushriku billahi faqad harramallahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar duk wanda ya hada bautar Allah da wani to tabbas Allah ya riga ya rusa al'amurran shi Allah ya haramta mini aljanna kuma mun koma shi ita ce wutar jahannama su kuma azzalimai duk wanda ya hada bautar Allah da wani bai da mataimaki a gobe kiyama da kai da wanda kuka yi shirka dukkan ku ubangiji zai ce ku shiga wutar jahannama alillim ka muku azaba kan azabar da aka muku tanaji qala li kullin dhikrun walakin la ta'lam yake cewa na biyu wa zulma alqur'ani haisu zala ka huskantar da kanka duk inda kaga alqur'ani ya huskanta duk inda qur'ani yayi to kai kada kai kokonta saboda wannan alqur'anin abu ne wanda yake shamakantacce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu ne muka sabkar da wannan ambatan wannan alqur'anin kenan kuma mu zamu kiyaye kayanmu duk abin da aka ce maka Allahnka yayi umarni akan shi to kai haba kai ka zo da shi daidai iyawarka abin da aka ce maka ka hanu kai kokari ka nisance shi qat'an ba tawili akan shi shi sanya da aka tambaye Aisha aka ce mata ya halayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake take cewa khulquhu alquran halayyan manzo Allah ba komai bane ba illa alqurani wanda yake so ya samu rabo duniyar shi da lahirar shi to ya siffantu da siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma siffa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta halayyan shi zaka same ta a cikin alqurani shi sanya Abdullah ibn Mas'ud yace duk abinda duk inda kai qurani ya karkata to kai ma ka karkata indai kana son samun rabo sannan yake cewa wa man ja'aka bil haqqi faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan yace duk wanda yazo maka da gaskiya koda ya kasance mutum ne wanda yake na nesa da kai abokin adawar ka ne da kai wata tsama tsahankaninku yace to wallahi ina maka nasiha ka rike shi gaskiya dai gaskiya ce ba mai hadi maka gaskiya illa mai san ka to duk wanda ya hadi maka gaskiya kada ka taba tunanin a'a ai mutumin nesa ne ba dan garin ku bane ba dan kabilar ku bane ba a'a kabilar ku tana jin haushin su bukku shiri tare da su ko kuma a'a ya taba maka wani abu wanda bai dace ba da kai wata tsama tsankanin ku in dai gaskiya ce yazo maka da ita liƙe idan ka amshe ta wannan kuma shine sanadin samun rabanka a rayuwarka ta duniya yake cewa wa man ja'aka bil batil farduhu alayhi duk wanda yazo maka da abin da zai tauye maka da rayuwa da abin da yake zai lalata maka rayuwa abu wanda yake na ƙarya yake cewa to kame da shi kada ka tsaya kana mujamala ka ringa cewa a ai wani ai ina jin yaunin shi yake cewa wa in kana habiban qariban ko da masoyi ne makusanci in dai yazo maka da abin da zai sanya rayuwarka a cikin tsaka mai wuya yazo maka da ƙarya abin da ka sani ba gaskiya bane ba ka sani abin nan zai tauye maka rayuwarka ta addini ko ya tauye maka rayuwarka ta duniya ko ta gobe kiyama to kai kokari ka dakatar da shi ka bayyana me kai baka cikin wannan tsarin mafi yawa san zuciya yana iya kai bawa ya bar hanyar da yake gashi nan ya san ga gaskiya nan saboda matar shi ce saboda dan shi ne saboda a abokin shi ne masoyin shi ne masoyiyar shi ce kurum zai liƙe ido ya rike ƙaryar nan da aka zo da ita ko kuma ga abu wanda ya kamata a yi hukunci na adalci kasancewar a ai masoyi ne dan aboki ne kurum sai ya liƙe ido ya ki amfani da gaskiya to wannan baya daga cikin tsarin mummuni baya daga cikin tsarin musulunci shine nan nasiha ce yake yi wa wa'ansu amma dai nasiha idan ka dauka mun yi buƙatar nasiha akan wa'inda aka yi wa nasiha duk lokacin da aka ce maka ga gaskiya to rike ta da hannu biyu idan aka ce maka wannan ƙarya ce kada ka kalli wai wanda yazo maka da ita liƙe idan ka kace mai yi hakuri ba ma tare da wannan ƙarya saboda kullum malam Bahaushe cewa yake gaskiya ƙarya hure take ba ta aya ya a kewaya dai gaskiyar da hita bayyana hita tabbatu wa kul ja'al haqqu wa zahaqal batil duk inda ƙarya take to wallahi wata rana hita rushe innal batila kana zawqa Allah da tar da mu Allah sanya abin da yake fada mu amfani da shi kuma ya kasance ya haskaka mana rayuwarmu yau da gobe sai ya ci gaba da cewa wa min mawa'izihi aidan daga cikin wa'azin shi amma na wa'ansu wanda suke biskai wannan tsauri ba, yanzu a zo zai mana wa'ansu kalmomi ne ko wa'ansu nasihohi ne guda 51 shi Abdullahi bin Mas'udin yake faɗa game da waɗanda suke tare da shi. Kuma wannan ba wata nasiha daga cikin nasihar da zai yi face, wallahi muna da yunwata, muna da kishirwata. Allah sanya mu ɗauke su, mu fahimce su, kuma mu yi aiki da su. Yake cewa qala radiyallahu anhu, yarda Allah shi tabbata a gare shi, Abdullahi bin Mas'udin yake cewa inna asqal hadithi kitabullahi azza wa jalla, lalle mafi gaskiyar labari, mafi gaskiyar zance shine zancen Allah madaukakin sarki. Duk abinda za a faɗi maka, to ka tabbata fa da kai lauje cikin nadi, kamar yadda muka bayyana a baya, wannan alqur'anin la ya'tihi al-batilu min bayni wa yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid, babu wani kuskure ko wani abu wanda za a sanyo mai ya zamana a cikin shi wanda za ya zo ya shigo cikin wannan alqur'anin. Sabkarwa ce na daga mai jin kamu wanda yake alhamid, tanzilun min hakimin hamida, sabkarwa ce wanda mai hikima cike da hikima ya sabkar da abin shi, kuma wanda ya cancanta a gode mai shi ne. Can muka karanta lalle shi ya saukar da wannan alqur'anin, kuma shi ya alkawali zai kare kayan shi. Kuma can Ubangiji yake bayyana mana wa man asdaqu minallahi hadisa wa man asdaqu minallahi qila, waye hi Ubangiji bayyanar da zance wanda yake mafi zance, mafi gaskiyar zance, babu. To shi ne yake bayyana maka, in dai kana so ka samu rabo a rayuwarka ta wannan duniyar da ta gobe kiyama, to kai kokari ka rike lalle wani, ka rike wannan alqur'anin, saboda babu mafi alkhairin zance, babu mafi gaskiyar zance kamar wannan alqur'anin wanda Ubangijinmu ya sabakar mana. Yake cewa baya da haka, wa ausa qur'ura kalmatu taqwa, mafi karhin igiya, igiya wadda take tufkakka wadda ba ta warwarewa, ita ce kalma ta tsoron Ubangiji, ita ce kalma ta tauhidi, shine la ilaha illallah. Wannan la ilaha illallah ita ce kalmar da idan ka furta ta za ta tsaya maka a matsayin hujja a gobe kiyama. Shine ke bayyana mana babu wata igiya wadda take mafi karhin igiya tabkakka wadda ba abin da yake warware ta kamar kalma wadda take ta jin tsoron Ubangiji, kalma ta tauhidi ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Shine Ubangiji yake bayyana mana faman yakfuru bitaguti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwati wusqa, duk wanda ya kafurce wa taguti, bid'a ce, abin bauta ne wanda bai dace a bauta mai ba, yayi imani da Allah, to tabbas wannan mutumin yayi ruko da tufkakkan igiya, ita ce kalma ta taqwa, ita ce kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wannan kalmar ita ce da Allah zai datar da kai ya kasance ita ce karshen kalmar ka a rayuwarka ta duniya, ba abinda zai sha makance ka da shiga gidan aljanna. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna, duk wanda ya kasance ƙarshen maganar shi a rayuwar shi ta nan duniya shine la ilaha illallah, ya riga ya shiga gidan aljanna. Allah datar da mu ya kasance ƙarshen kalmar da zamu furta a rayuwar mu ta duniya ita ce la ilaha illallah. Yake cewa wa khairul milal millatu ibrahima, ko mafi alkhairin tafarki, mafi ayi alkhairin milla shine milla Allah annabi mu ibrahima alayhi salam. Shi Ubangiji yake bayyana mana qul innani hadani ila siratin mustaqim millati ibrahima hanifan wa ma kana minal mushrikeen, tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka hadi musu, lalle kai Ubangijinka ya riga ya shiryar da kai zuwa ga wani tafarki wanda yake miƙaƙe. Wannan tafarkin ba kowanne bane ba, illa tafarkin da annabi Ibrahim ya hawo kanshi, wanda a kanshi aka yi ta gogwarmaya don ya tabbatar da la ilaha illallah. Mu ɗauki ɗan ƙaramin misali, lokacin da ya tashi aka huta za a ta yi wurin bauta, yake cewa inni saqim, faqala inni saqim, yake cewa kai ni fa banna jin daɗi. Ya dawo faraga ila ahli, da ya dawo ya zo faraga ila ahlihi, faraga ilayhim, afwan, a tuna mana aya. Faraga ilayhi afwan, inda da yake cewa faqala ala ta'kulun,
مالكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين nan dai lokacin da ya dawo ya zo zuwa ga wannan abun bautan ya same su duk ya sassake su yake cewa bayan haka ana neman waye ya aikata wannan abun suke cewa inna sami'na fatan yuzkurum yuqalu lahu ibrahim mun ji wani yaro wani sarmayi matashi yana ambaton wannan abun bautan ana ce mai ibrahim aka zo aka yi gangami ya za a yi ku zo a yi ma abun bautan ku wannan rashin mutunci ku kuma ku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku zo manan ku kawo ku ceci abin bauta kuma nan kan irin cin mutuncin da aka yi musu in dai aka kuna aikatawa a lokacin da aka zo aka yi iza wuta aka ce za a shehu annabi Ibrahim a cikin ta a kona shi a lokacin nan ubangiji yake cewa kunna ya narukuni fardun wa salaman ala Ibrahim wa radu bi kaidan fajalnahum al-akhsarin aka umurci wannan wutar da kasance sanyi ne aminci ga annabi Ibrahim sunnihi mugun abu ga annabi Ibrahim sai ya kasance abinda suka yi su ne suka wulakanta akan abinda suka nema su yi wa annabi Ibrahim wannan yana nuna mana iya tsayin daka da annabi Ibrahim ya tsaya din ya ga ya tabbata akan wannan tafarki wanda yake mikakke shine yake cewa wa khairul milal babban mafi alkhairin wannan tafarki shine tafarkin annabi Ibrahim kuma duk wanda ya sabka daga wannan tafarkin hakika babu wani abin da ya rage mai illa shiga wutar jahannama shine lokacin da yahudawa suna tutiya shine ubangiji yake musu raddi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa kana minal mushrikeen suna tutiya suna cewa ai annabi ibrahim ai nasu ne kakan ai kakan banu isra'ile ne sai ubangiji yake ce musu annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba bai kasance krista ba annabi ibrahim ya kasance hanifan musliman yana nan kan tafarki wanda yake mai kakke a matsayin musulmi kuma haka Allah ya amshe nan shi duk wanda kuma wa man yabta ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu duk wanda bai riki ba wannan addinin na musulunci ba akan addini tsayayye wanda yake bautatawa Allah akan shi yace to Allah ba za ya amshi wani abu ba wanda zai tahi zuwa gare shi wanda zai koma da shi zuwa gare shi kisan ya zaka samu wa'ansu wanda shaydani ya cika hayaniya a cikin kawunan su za su ringa cewa ai kowa a cikin duhu yake nema babu tabbas wannan shirme ne wallahi ba wanda yake da tabbas illa wanda ya imani da Allah da manzon shi ya tabbatar da musulunci shi ya tabbatar ya mai kabiyar shi zuwa ga ubangijin shi shine ne yake bayyana mana lalle mafi alkhairin tafarki shine tafarkin annabi Ibrahim wanda manzon mu sallallahu alaihi wasallama yake kan shi kuma ya mutu akan shi sai ya ci gaba da cewa wa ahsan sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama mafi kyawun sunna ita ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hanya dodar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan ta duk wanda ya sake ya ratse daga wannan sunnan hakika wallahi tallahi ya shiga gawan shadu ya ratsi ya bude kenan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai karanta wa sahabban shi wannan aya da take cikin suratul an'am sai yayi dogon layi sai yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman wannan shine tafarki na wanda yake mai kakke dodar yace fattabi'uhu dan haka ka shaidun ku aninin ku kowanne daga cikin ku yabi wannan tafarkin wanda zai sadar da shi zuwa ga gidan aljanna yace wala tattabi'us subla fatafarraqa bikum an sabili kada ku sake ku bi wannan kananan hanyoyi sune bid'o'i khurafat da wasu khuzabalat da wasu abubuwa makamantan haka wanda ba inda za su kai ka illa wutar jahannama sune tafarki na daga shaytani yake cewa to wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan dai baka bi ta ba to ka shiga kan ka sanya kanka cikin wala haula wala quwwata ba wani kuma wanda zai cece ka gobe kiyama yake cewa wa khairul hadu hadu lil anbiya mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a annabawa duk wata shari'a wadda ba shari'a annabawa ba to wallahi mutun ya shiga cikin hayaniya abinda manzon mu yazo mana da shi ne daga shari'a shine abinda ya dace mu rike shi da hannu biyu ko mun samu tsira a gobe kiyama yake cewa baya da haka wa ashraful hadisi zikrullah mafi daraja mafi kololuwar daraja na daga zance shine ambaton Allah duk zaman da zakai in dai baka ambaci ubangiji ba to ka tabbata a cikin hasara kake shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana yake cewa masalul ladhi yazkur rabbahu wal ladhi la yazkur rabbahu kamasal hayy wal mayyit mukutum kutum mutumin da yake ambaton ubangijin shi a duk zaman da zai zai ringa tasbihi zai ringa istighfari zai ringa hailala zai ringa la haula wala quwwata illa billah zai ringa abubuwa daban zai ringa karanta alqur'ani to kutum kutum shi wannan mutumin da kutum kutum wanda baya yi kaman misalin wanda yake raye ne da wanda yake mutunci zaka samu mutun gashi nan yana rayuwa a saman doran kasa amma dai da shi da matacce dukkan su uwa su daya saboda me saboda baya ambaton ubangiji ko kuma ya kasance daga cikin sunfun munafukai wala yazkuruna allaha illa qalila ba sa ambaton ubangiji sai dan kadan sai idan sun zo masallaci ko an shigo tare da su cikin mutane zaka gani suna tasbihi ko kuma dan yaudara za ya dauki qatuwat tabzaha za ya ringa ja yana cewa idan an shigo cikin mutane zaka ganshi ana ja ko wanda idan ka kalla hannun shi kai ka sani wallahi tallahi bakin shi bai furta komai yanda salon da ake janta zaka gani wata uku ake ja wannan kurum ja ne ake yi amma dai kana da yakinin wallahi bakin shi bai furta komai in za ya furta sai dan mutane su ce ana yi kuma wannan wallahi yana daga cikin sunfi na daga munafukai wala yazkuruna allaha illa qalila kada mu manta ubangiji yake bayyana mana ala bi zikrillahi tatma'innul quluba tatma'innul quluba tabbas sai da ambaton ubangiji zuciya take samun nutsuwa wallahi rashin ambaton ubangiji zaka ga mutun ya huta daga cikin hayyacin shi duk abin da zai zo mai a rayuwa zaka gani ya rude ya bode za ya ringa kira kai ku kawo min dauki ku gawon dauki hayya sa mummuna aboke yace mai a da kai malami kaza su kai shi a rin a koma a bar hanyar ubangiji a kama hanyar shedani shi kuma da Allah zai kaddara mutuwa a cikin wannan lokacin da aka tafi wurin wannan bokan ko wannan malamin ya hutar da ku daga kan hanya kuka yi imani da abin da yake faɗa sallar ka ta kwana 40 baha amsa idan Allah ya maka sanadiyyar mutuwa a cikin kwana 40 din nan to za a sha mamaki a gobe kiyama Allah kiyaye to wallahi ambaton ubangiji yana daga cikin abin da yake kawo wa dan adam nasara a rayuwar shi yana daga cikin abin da yake kawo wa dan adam nutsuwa a rayuwar shi saka samu rayuwar mu wani a tsaya a ce me daga Ramadan zuwa Ramadan shin ka karanta ICB wallahi zai tsaya zai ringa tantama ICB wani a tsaye da shi makarantar alqur'anin ne saboda hayaniyar rayuwar duniya da yasa kan shi zaka tambaye shi daga Ramadan zuwa Ramadan ya kai sabka guda daya zai ringa cewa kai ai abin wallahi an gode wa Allah an gode qur'ani sai dai sallah sai dai a cikin sallah to gaskiya a hakan wallahi bawa bi samun hasken rayuwa bi samun hasken rayuwa manzo Allah yake bayyana yake cewa kadda ku yi sabka alqur'ani ku yi khatama ta alqur'ani kasar kwana uku kidan da kwana uku abin da ya kai kasa da kwana 30 ana so a ce dai ka daga Fatiha dai zawwa nasu dai a ce ka karanta wannan shi zai baka samun munyewa kuma kada mu manta hadisin manzo Allah wanda yake bayyana mana yake cewa ba wani harafi da bawa zai karanta a cikin alqur'ani face kowane harafi yana da lada 10 kace bismillahir rahmanir rahim lada nawa zaka girba daga sura 114 idan ka karance su lada dubu nawa miliyan nawa zaka samu abu ne ya kamata mu caza imanin mu caza rayuwar mu tsaya mu seta mu dan daidaita gaskiya yana da kyau yake cewa baya da haka wa khairul qasasi alquran mari alkhairi man suke sosi da za a baka labarurruka da za a baka to wallahi baske labarurrukan da za a baka a cikin alqurani wanda ubangiji ya haikaito mana ba shine ubangiji yake cewa nahnu naqassu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka mu ne wanda muke labarta maka mafi alkhairin ko mafi daddadan mafi kyawun kissoshi wanda da kai baka san su ba amma dai yanzu gashi nan mun labarta maka kun mutanenka bisa da labarin ta idan ka dauki alqur'ani zaka samu ya labarta maka kissoshi na annabawa guda 27 dukkan guda biyu da kai tantama a kansu amma dai zaka samu kissoshin annabawa guda 25 ku ce kuma in su zaka same su a cikin alqur'ani koma ce inda yake mana bayani inda ya zano mana annabawa guda 18 ka karo guda 5 wanda a cikin alqur'ani ka din tantsanko zaka samu guda 8 zaka samu guda 25 sai guda biyu wanda kwa da kai tantama a kansu akan annabawa ne ko ba annabawa shi yake cewa wa khairul umuri awaqibuha mafi alherin al’amurrika shi ne ƙarshensu. Kwan dubu kana aiki, to ka ringa ƙoƙari kana addu’a, Ubangiji ya sanya ka cika da imani. Wallahi duk wanda bai cika da imani ba, Allah sanya shekara dubu ne yana kwana a masallaci yana yi wa Allah bauta, wallahi tallahi ya yi hasara, ya yi taɓe, ya yi nadama a gobe kiyama. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana innamal a'malu bil khawatim, tabbas ayyuka ana lissafa na ƙarshen su ne. Shi ne can hadisin da Imam Bukhari ya hutar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ana rubutawa bawa ajalin shi, yake cewa har sai lokacin da afwan yake cewa wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli aljanna fayadkhuluha. Yake cewa ɗayanku zai ringa aiki irin na ƴan wuta, duk inda ka san ana morewa to suna can, duk inda ka san inda ake rishin mutunci to suna can. Yake cewa har sai ya kasance tsagankanin shi da shiga wuta gwargwadon zira'i guda, Allah da rahamar shi da jin kanshi rahamashi ta riga yi hoshin shi, kurum littahi sai ya zo ya gabace shi, fa ya'malu bi amali ahli aljanna, sai ka ganshi kurum kai tsaye, wannan mutumin ya canza ya fara aiki irin nan ɗayan aljanna, ya ce kurum fa yadkhuluha, sai ya shiga gidan aljanna. Ɗan taƙaitaccen misali da kwanan baya da nake ji, wani ne daga cikin malaman Najeriya yake ba da misali, yake cewa wani daga cikin malaman Saudiya ya ce ya yi mahulki, da ya mahulki ya ga wani sarmayi har sunan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo yake ce mai wani makwabcina ne ba a cikin gidan aljanna, har sunan shi aka faɗi mai, ya ce da yawa yi gari, ya ce kai har inda yaron yake aka faɗi mai, manzo Allah ya faɗi mai sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa ya tashi har yana ganin dai kai, ya ce kai bari ya tahi neman wannan mutum, ya taho inda aka waɗi mai, ya taho yana neman mutum, ya haɗu sunan shi aka ce kai a unguwan nan babu wani mutum, kasancewar mutumin kirki ya zo neman mutumin banza, kowa wuhintar da hirar yake yi, sai ka ce a wane mi zai yi da wane, kai ba shi ba ne ba, ya ce a wane dai, aka ce eh da kwai su mai suna wane, amma dai kuma me alaƙarka da shi, sai yana son ganin shi, aka gwada mai shi. Yace mai wallahi na yi mawankin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai makwabcin shi ne a gidan aljanna, yace ba ni ba, ba dai ni ba, wani dai, yace mai kai dai kai da kanka gashi nan har siffarka, yace ba dai ni ba, yace to faɗi mini wani aiki kake yi a rayuwarka wanda har ya sanya na yi mawankin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce mini in zo in ci aka, in zo gaya maka. Yake cewa shi dai abin da ya sani dai, da kwai wata mata dai yana kyautata mata, amma ya kasance mata bin manta ba, ko bazawara ce wadda mijinta ya rasu, ko kuma sakakka ce, afwan armala ce wadda mijinta ya rasu, sai ke cewa banda shi dai bai san wani abu da yake yi na alheri ba, sai ke ce mai to shirya mu tafi masallaci, ya ja shi ya kai shi, ina tunanin har sai da a cikin kaya har sai da ya aske mai kanshi, ya sa jallabiya ya kai shi harami, ya ce da ya shiga harami tsakankanin sallan magarba bayan la'asar ne ya yi magarba ya isha yana harami, ya ce da ya dawo yana kiran salular shi, yana kiran salular shi tana ƙara ba wanda ya ɗauka, ya ce da ya tarar da shi kurum gashi nan ya mutu. Wannan bai tabbata ba, fa yasbiqu alayhi alkitab ba, ya tabbata a kan shi. Yake cewa haka wa inda ahdakum la ya'malu bi amali ahli aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alayhi alkitab faya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Allah kiyaye mu, yace wani ku gashi nan mutun ne nagari, sallolin nan kowace da shi ake yi, duk inda za a dauka kalmar la ilaha illallah tare da shi ake yi, yace kurum ana haka kurum kai tsaye, kurum nazagum min ash-shaytan sai ya ja shi, sai littahin shi sai ya rigaye shi, kurum tsankanin shi da shiga gidan aljanna daidai gurgurdan zira'i guda, sai littahin shi sai ya gabace shi, sai ya dawo ya ringa aikata aiki irin na aiki ɗan wuta, ya ce kurum shi kenan, Allah ya amshi ran shi kuma ya shiga wutar jahannama. Allah kiyaye mu, shi ne yake tabbatar mana wa khairul umuri awaqibuha, mafi alkhairin al'amurrika shi ne ƙarshensu. ba a maka lissahi da abin da kake aikatawa yanzu sai mun ga abin da ka aikata a ƙarshe. Allah datar da mu ya mana kikkiawan ƙarshe. Yake cewa wa sharral umuri muhdasatuha, mafi sharrin al'amurrika shi shine bid'a, abin da aka kirkira, abin da Allah bai bayyana maka ba da ka bi shi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai umurce ka da ka bi shi ba, babu shi a cikin alqur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kurum sarranka da renin hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da rishin kumiya game da ubangijinka ya sanya ka riki wannan abin ka bida shi addini. Gani kake yi kai ka hisu, ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin abin da zai amfane ka duniya ka lahirarka, ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin san samun lada, ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanin yayi abin da zai haranta wa ubangijin shi. Ai ba wanda yake bayyana reni gaban Allah da manzon shi kamar wallahi dan bid'a. An ce maka gashi nan ga abinda aka ce maka kai, gashi nan an cika maka duk abinda al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sabkar da wannan aya anan dai hajjatul wada ya bayyana musu nan inda akai arfa yake ce musu to ala hal ballaktu na kushe da na shin na cika sakon da aka aiko ni in cika shi. Sahabbai suka ce kwarai kwaya cika. To kai a wannan lokacin shin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fahimta kai ko kuma ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sanin abin da ya dace, ka zo ka kirkiri wani abu wanda bai dace ba, ka zo ka sanya wa mutane su ringa bibiyar shi. Shi kuma tabbas duk wanda ya sanna sunna wadda take mummunan sunna bid'a ce wani ya aikata, to kana da guzurin lahi, kana da lahinta abu da wanda ya aikata zuwa hannun ƙarshe wanda zai aikata ta a wannan rayuwar ta duniya. Wannan matsala ce ba karama ba. Shirye hadisin Aisha wanda Imam Bukhari ya wutar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdasa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun. Duk wanda ya yi wani aiki wanda babu umurnin mu a ciki, babu sahannin mu a ciki, to tabbas an bayar mai da kayan shi. Ga wahala, ga zulubi, kuma ga lahin bid'a. Allah kiyaye. Shi ne ke bayyana mana sharrin dukkan wani aiki da bawa da zai yi shi ne abin da aka kirkira wanda baya daga cikin addini. Ya ce wa ba kullu wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Ya ce duk abin da ya ƙanƙanta ya wadatas. Ya ce ya yi alkhairi da abin da ya yawaita ya shagaltar. Rihin asirin da Ubangiji zai baka. Ba wanda ya san irin rayuwar da kake yi, dukkan bukatun da kana iya, dukkan bukatun rayuwa na yau da gobe kana iya yi wa kanka. Ya yi alheri da abin da za a yawaita maka da za a yawaita maka na daga dukiya ta shigaltar da kai akan bautar Ubangiji. Ko bai yi ba, duk abin da za a baka ɗan kaɗan ya wadatas da kai, to ya yi alheri akan abin da za a yalwata maka ya shigaltar da kai akan ɗa'a Ubangiji. Allah ka ba mu abin da zai wadatar da mu duniyarmu da lahirarmu. Ya ci gaba da cewa wa nafsun tunjiha khairun min imaratin la tuhsiha. Yake cewa mutunya rai wadda za ta samu tsira a rayuwarta ta yau da gobe, yace ta yi alkhairi akan ran da za ta ringa tunanin, za ta ringa cika ranta da gurruka. Abinda zaka samu na daga rayuwarka, ka tseratar da rayuwarka da gururruka na wanda ba sa amfane ka ba a rayuwarka ta duniya ba, yace to yayi maka alkhairi da kai ta saka wa rayuwarka ya da gobe gururruka wanda kuma har abada ba sa karasa ba. Ka dora talaucinka akan karan hancinka, ka sanya kullun kai ya za a yi ka samu, yaya biye za ta shigo, ya LB za ta shigo, ya za a yi a buga wannan business in, ya za a yi a samu kaza, ya za a yi a wannan, ya za a yi a haukan wannan, ya za a yi mu samu shiga wurin wani, ya za a yi shi ma wani ya samu shiga wurin wani. Kullun tunaninka akan haka, ya za a yi a sayi mota iri kaza, ya za a yi a gina gida iri kaza, ya za a yi a yi kaza, ya za a yi a wuri irin su wace, ya za a yi a koma a kai wa su wani. Kurum rayuwa a ɗora ta akan ruhu. Yace to ka tseratar da duniya, ka tseratar da ranka akan abubuwan da yake na gurace-gurace da in ma ka same su ma anan za ka bar su. Yace yayi maka alheri da ka tsara wa rayuwarka akan gurace. kuka dora rayuwarka akan gurace-gurace. Yake cewa baya da haka yace wa sharrul ma'zirati hina yahdurul maut. Yake cewa mafi sharrin uzuri shine lokacin da mutuwa za ta zo warai. Shine mafi sharrin uzuri. Uzurin da baya amfani ka. Uzurin da bawa za ya zo ka mutuwa ta isu za a ringa bada uzuri ya rufirce ku. Ya Ubangiji a maida ni mana, a maida ni rayuwar nan ta duniya. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Ko na samu ni ma in yi aiki irin na suwa ne. Baya bin yi ba, a bar ni, a ba ni uzuri, a mayar da ni ni ma an aikata mani. Sai Ubangiji yake cewa kalla inda ka san shaka hudi, inda ka san mahaukaci ya zo yana kada kalalo yana ihu, amma nan me zai maka? Shirme ne yake, innaha kalmatun huwa qa'iluha. Wannan magana ce shaka hudi yake ta hudi, shi ya san abin da yake hudi, mu dai mun san abin da yake hudi. Wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'sun. Ga rayuwa ta barzakh cikin kabari. Azaba ce za a yi ta lullun kame har zuwa ranar da za a tayar da su a kai su zuwa ga ardul mahshar. Ashirai sakamako. Kai ko da an maido shin wallahi tallahi ba ya aikata ba. Kuma babban gurin shi a wannan rayuwar shi ne inda ma za a ba shi dama a maido shi, a ba shi dama aikata aikin alheri, wallahi ba abin da zai yi illa ya ce su da duke shi. Ga dama Allah ya ba mu. Ba sai ka tara ba, ba sai ka kai kimmar su alajuwana ba, za ka iya yin sadaka biye ilibiyu ka tsarkaka niyyarka ka bada. Shi ne Ubangiji yake bayyana mana kalkashin ƙarshen 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 munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Ku ciye su daga abin da muka arzuta ku, biye ilibiyu duk irin wadatar da Ubangiji ya maka ciye su. Kamun wata rana wata zuwa, wannan ranar da ba karɓan uzuri, ranar da mala'ikun mutuwa suka zo suka tsaya za su dauki ranka, za mawa za ya ringa cewa a maido shi. Min qabli an ya'ti ahadakum maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qariba. Ya ringa bada uzuri Ubangiji manan da an bar ni an dan jinkirta mun zuwa ga wani dan lokaci wanda yake dan takaitacce, wallahi da za a bashi daman daidai minti 10 a bashi daman yayi wani aiki da kirki. Fa asaddaqa, za yi sadaqa wa fa asaddaqa wa kunanna minas salihin, in kasance daga cikin mutane wanda suke nagari. In tsayar da sallah in yi kaza, amma dai sadaqar nan ita ce za ta bani damar in samu lada wanda yake mai yawa a gobe kiyama. Shi ne yake bayyana mana wa sharrul ma'zira, mafi sharrin uzuri da bawa zai bada shine hina yahduruhul maut, lokacin da mutuwa ta zo mi. Masu ziyara ɗan ɗaukar rai sun ziyarto shi a lokacin nan, mafi sharrin uzurin da bawa za ya bada. Ubangiji ka shikan mu, Ubangiji ka sanya mu daga cikin wanda lokacin da mutuwa za ta zo za a ringa musu albishir. Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun, babu tsoro, babu rigici, babu bakin ciki na daga abinda muka bari, ko babu tsoro na daga abinda zan mu tarar a gobe kiyama, ko zan mu tarar a cikin kabarin. Allah ka mana wannan gatar. Yake cewa wa sharrun nadama nadamatul maut, mafi sharrin nadama ita ce nadamar mutuwa. Kaga bawa Allah ya karɓi ran shi ya ringa ciza yatsa, ya ringa nadama, ya ringa cewa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasuli sabila. Ranar da az-zalimi za ya ringa ciza yatsa, ya ringa cewa da amma wannan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na rike shi, shine tafarki wanda yake wanda zai sadar da ni da wanyewa a gobe kiyama. Ya ringa cewa ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula. Zai ringa nadama dan me san yayi buwa ne wannan nan ya batar da shi. Zai ringa cewa to tunda haka ne Ubangiji ya batar da ni, kalimka me azaba Ubangiji. Shi ne yake cewa mafi sharrin nadama ita ce nadamar da mutum zai ranar tashin kiyama. Zai ga duk irin tsawon ran da Ubangiji ya bashi, da dawon maki da Ubangiji ya bashi a wannan rayuwar, bisa amfanin shi ba, bai ci moriyar shi ba, to me za a yi? Sai nadama. Ita kuma nadaman nan ba za ta dama maka hura a gobe kiyama ba. Ba abin da za ta yi maka illa hasara, illa ƙarin azaba. Allah kiyaye mu, ya datar da mu, da tsayawa akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kashe mu muna kalkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna masu furci da la ilaha illallah muna masu wanyewa a cikin rayuwa ta barzahu kuma da rayuwa ta gobe kiyama ya sanya muna daga cikin wanda za su mukabci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin gidaje na gidan aljanna Allah taimake mu ya rufa mana asiri ya ƙara jaddata imanin mu ya sanya mu wanye da duniyar nan lahiya Allah ruha mana asiri ya taimake mu zan mu tsaya anan ba wai nasiha ta kare ba abubuwa da yawa za su zo gaba insha Allah in Allah ya sa muna daga cikin masu rai a sati na gaba abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu Allah biya dukkan bukatunmu ya abinda kuma mu iya ba ku bane shi iya mana shi a wannan rayuwar ta duniya da ta gobe kiyama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب